diffusion.
Muryar Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka akan mita 25.31 da kuma 49. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta gidajen rediyo masu zaman kansu, Radio Amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad FM, Dalol FM, da kuma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa Radio da ke Kumasi a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ko kuma shirye-shiryenmu da suka gabata a shafinmu na sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci. Yau Alhamis 18 ga watan Afrilun shekarar 2019. Yusuf Aliyu Haranda ne tare da Hadiza Kyari da sauran abokan aikinmu muka sake dawo muku da wannan daren naku daga nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na wannan daren naku, muna ɗauke da rahoto akan sababbin matakai da rundunar sojojin Najeriya take neman ɗauka don kawo ƙarshen wannan matsaloli da suka kici suka cinyewa. Sai kuma kaɗan daga cikin tattaunawarmu da Sheikh Abdullahi Balalau, shugaban ƙungiyar Izala a lokacin wata ziyara da ya kawo nan birnin Washington DC. Daga bisani, za mu buɗe layin wayar mu don ku kira ku bayyana muna ra'ayoyinku. Maudu'inmu na yau shi ne, ta wace hanya kuke ganin za a magance matsalar rashin aikin yi a tsakanin matasa? Kada a manta, lambar dai kamar kullun ita ce, alamar tarawa 1-2-2-2-2-6-5-5. Sai aman kada amanta, sai kuma a sa wannan alamar tarawar. Amma kuma muna tafe da labaran tamola a takaice. Amma duk kafin nan sai a gyara zama don jin halin da duniyar ta wuni.
Waɗansu rahotanni da aka fitar a yau Alhamis ya nuna tsana da kyama ga 'yan jarida a ko'ina a cikin duniya, kuma ya ƙaru a cikin shekarar da ta gabata saboda yawancin shugabannin suna amfani da iko. Rahoton da ƙungiyar 'yan jarida ta Doctors Without Borders na shekara 2019 ya nuna cewa gwamnatoci masu mulki suna ci gaba da hana kafofin yaɗa labarin gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba, wanda ya haifar da nuna wa 'yan jaridu ƙiyayya, abinda kuma yake haifar da tsoro. Matsayin Amurka kan kare haƙƙoƙin 'yan jarida ya ci gaba da yin ƙasa shekaru uku jere, dalilin barazanar da shugaba Donald Trump yake yawan yi wa manema labaru da kuma kalamin shi masu gauni akan kafofin sadarwa, in ji rahoton. Amurka ta kasance a matsayi na 48 cikin ƙasashe 180 da kuma yankuna da aka yi nazari, ta ci gaba da komawa baya da ya fara a shekara ta 2016 a karo na farko tun lokacin da aka fara wallafa rahoton a shekara ta 2002. Amurka ta shiga jerin wasu ƙasashe inda aka bayyana musgunawa 'yan jarida a matsayin matsala. Ra'ayin 'yan majalisun jam'iyyar Democrats da Republican ya bambanta bayan da aka fitar da rahoton binciken kwamiti na musamman na Robert Mueller yau Alhamis, wanda ya bayyana dalilin da suka sa a samu shugaban ƙasa Donald Trump da laifin haɗa kai da Rasha, da kuma matsayar Mueller kan ko Trump ya yi ƙoƙarin yi wa shari'a katsalanda. Da alamu za a samu bambancin ra'ayi tsakanin 'yan majalisu kan rahoton lokacin da za a yi zama da muhawara a zauren majalisa da kuma abubuwan da za su faru a fagen yankin neman zaben shekarar 2020. 'Yan majalisun jam'iyyar Democrats sun mayar da hankali kan ɓangaren rahoton da ya yi bayanin yadda wasu na kusa da Trump suka gana da wasu jami'an gwamnatocin waje don samun wasu bayanan batanci kan abokin takarar Trump, Hillary Clinton, ta hanyar yi wa saƙonnin email ɗinta kan campaign ɗinta kutse da kwarmata da kwarmata su haka kuma sun mayar da hankali kan yadda Trump yake ta kokarin kawo cikas ga binciken da ake wanda kuma bai samu nasarar haka ba Labarin duniya na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Korea ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin waje Amurka Mike Pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya Kwon Jong-un wanda babban jami'in ma'aikatar harkokin waje Korea ta Arewa ya ce Pyongyang tana son wanda ya kasance mai hankali da kuma iya magana cikin mutuntawa a cewar wani rahoto daga jami'an kamfanin dillancin labarai na Korea ta Arewa KCNA wannan kalaman na Kwon Jong-un sun fito sa'o'i bayan da gwamnatin ta kaddamar da wani sabon shirin wajen makame mai lanzami wanda suke kira jigon dabarar makamai wanda ya nuna karfin sojojin na Pyongyang kamfanin dillancin labarai na KCNA ya ce Kim Jong-un ya jagoranci gwaje-gwajen jiya Laraba ya kuma kira shi aiki mai mahimmanci
A gaida Hadiza Kyari da labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. A duniyar rahotannin namu kuwa za ku ji cewar Sufeto General na ƴan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu ya lashe takobi dan yaki da ta'addanci musamman matsalar da ta'addabi jama'a ta satar mutane don neman kudin fansa ya ce za su tunkari matsalar kai tsaye don kawo ƙarshen zaman dardar da rashin tabbas da jama'a ke ciki Hassan Maina Kaina ya hada mana wannan rahoton
Sofeta General na ƴan sandan Najeriya Muhammad Abubakar Adamu yace ya zama wajibi ƴan sanda su canza sabon salo duba da yadda ita ma matsalar satar mutane da neman kudin fansa da ta'addancin ƴan bindiga dadi ke daukar wani sabon salo yanzu a Najeriya
you cannot be doing the same thing over and over and expect different results the dynamics of crime should tax you to evolve new thoughts and new approaches
yace ba za ka yi ta daukar mataki iri daya ba kullum kuma ka saran samun sakamako mabambanta shugaban ƴan sandan Najeriya wanda ke ganawa da yan mukarrabansa ya shaida musu cewa yadda aikar miyagu ke sassauyawa to haka ma sai an sake sallan tunanin tunkarar wannan matsala wannan kuma shi zai nuna irin kwarewa da zakakurancin ƴan sandan domin barazanar tsaro dake damun Najeriya tamkar wani zakaran gwajin dafi ne ga jami'an ƴan sandan
proficiency and sense of commitment to duty the current security challenges represent a test on your leadership ability
sauya sabon salo daga bangaren ƴan sandan a cewa Farfesa Muhammad Tukur Baba lalle kam shine ka iya zama silar samun bakin zaren matsalolin tsaro a Najeriya
ina goyon bayan shi shugaban jinsa Inspector General abin da yake dole a sake tsari mun dade muna nuna wannan abun haka muna murna da abin da shi shugaban ƴan sanda yace muna kuma fata za mu ga amfanan wani tsarin da za su kawo
to professor misali in za tunje salo kaman wani tsari zai kamata a tunkara
ba za mu iya cewa lalle ga yadda za su yi ba a'a sai an samu an yi binci an samu ba nayi to shi ne zai nuna hanyar da za a bi a samu nasara bisa ga wannan matsala
koda baga sauye salo a cewar masanin tsaro group captain Sadiq Garba Shehu mai ritaya lalle yana da kyau a duba lamarin kayan aiki ga jami'an tsaro
shi dai sha'anin satar mutane abin da yake kara nuna mana babu kayan aiki a irin wannan wuri alal misali da aka ce an dauki mutane an shiga daji typically abin da za a amfani da shi shine jirgi mai saukan angulu wanda zai bi ta kan wannan dajin yana ganin mutanen nan a ƙasa ina suke tafiya kuma yana da kayan radio wanda zai faɗa mutane ƙasa ga mutanen nan sun yi nan ga mutanen ba wani sabon labari bane cewa ƴan sandan da ke tsaye akan hanya zaka iya samun ƴan sandan ga su da motar su na farko motar batar lafiya ko kuma man da aka ba su nasawa a cikin motar kawai wanda zai dauke su daga police station ne zuwa wurin za su sa road block da kuma komawa so idan ma ka kira su ba mamaki din handa su ce maka babu petrol a cikin motar su ina kudin petrol din yake tafiya ana ba da petrol din nan ƴan sandan ne ba sa tafiya wannan kuma shine magana da mutane za su tambayi gwamnati
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Labia al'umma da sata gudiya zama lahu labia shine cigaba
jinjina ta musamman ga Hassan Maina Kaina A farkon wannan makon ne kungiyar Izala Najeriya da Izala Amurka suka kawo ziyara nan ɗakin yaɗa labaran namu, inda muka samu tattaunawa da shugaban kungiyar ta Izala ta ƙasa, Sheikh Abdullahi Balalau. Mun kuma tattauna da shi akan gudunmuwar da kungiyar tasu ke badawa wajen haɗin ƙasa. Na kuma tambaye shi kamar haka. A ganin cewar shi shugaba Muhammadu Buhari yakan ba ku damammaki ko ainihin gana da shi, kukan ba shi shawara game da waɗansu makarrabansa da suka dace su zauna a ayyukan da suke yi, koko waɗansu da ba su dace ba, waɗanda ba sa ayyuka, ganin cewar talakawan ƙasa suna iya zama su kiyasta su ce wane yana aiki yanda ya kamata, wane bai aiki yanda ya kamata, kuna ba shawara akan waɗanda suka kamata a sa su koko a canza su daga ayyukan da suke wani bai taka kara kariya ba?
Bai kamata a ce a media in ce ga irin shawara da muke ba shugaba Muhammadu Buhari ga kaza ga kaza ga kaza ba, tunda har ya bamu wannan kofa, kuma masu hankali muke, kuma jagorori na al'umma, mun san damuwa da ke cikin al'umma, gurgurdun hali abin da ya kamata mu gaya mishi, muna gaya mishi gurgurdun hali. Saboda haka ba sai na ce an yi kaza ko an yi kaza ba, in nai haka ban yi adalci ba. Saboda haka abin da duk ya kamata mu gaya mishi gurgurdun hali, muna goda mishi. Kuma ba lalle bane shugaba duk shawaran da aka bashi ya dauka, saboda akwai mashawarta da yawa. Saboda amma tunda dai har ya bude kofan karbar shawara da sauraron mu, to ko muna da hakki mu isar da abin da ya kamata, kuma muna iya iyawan mu. Addu'a da muke Allah madaukakin sarki ya sa ya dace, kuma Allah ya sa mishi hannu, Allah ya taimake shi, ya mishi jagora, ya ƙara taimakonsa da mashawarta mutanen kirki don Najeriya ta zauna lafiya.
Tambaya ta ta karshe shine, akwai raɗe-raɗi da yake kaiwa da kawowa cewar ita wannan kungiya ta Izala ta kan alakanta kanta da waɗansu manyan 'yan siyasa ko kuma manyan ma'aikatan gwamnati ko kuma masu kuɗi waɗanda da su kawai ita wannan kungiya take mu'amala. Menene gaskiyar wannan magana?
Ba gaskiya bane. Ai, kungiyar Izala ta soma tun sama da shekara 41 da suka wuce. Kungiyar ce ta yi fadi da karantarwa da wa'azi. Babu yadda za a yi a ce kana wa'azi sama da shekara 41 ya zamanto baka da mutane daban-daban. Kungiyar tana da talakawa, tana da 'yan kasuwa, tana da kuma manya. Don haka kowa da irin mu'amala da ake, shi yasa wa'azuzzukan mu ba inda ba ma wa'azi. Kungiyar Izala tana da structure har inda babu gwamnati. Abinda nake nufi, kana iya zuwa ƙauye ka samu ba dan sanda, ba makaranta, ba komai, amma akwai dan Izala. Saboda haka duk abin da ya kamata na ai wa'azi, shi yasa muna da wa'azi na unguwa, muna da wa'azi na ƙauye, muna da wa'azi na ƙaramar hukuma, muna da wa'azi ta jiha, muna da wa'azi kuma ta ƙasa, har ma muna da wa'azi ta ainihin wato ƙasashen Afrika. Don haka duk abin da ya kamata a yi don gyara al'umma ana yi. Babu inda za ka yi yawo a Najeriya ka samu masallaci tsakanin Magariba da Lisha ana karantarwa, face za ka samu masallaci ne na Ahlus Sunna, wanda farkon karantarwar kungiyar Izala. Ko an kira sunan Izala ko ba a kira sunan Izala ba, sai ka yi addu'a ga irin su Sheikh Abubakar Mahmud Gumika, ce Allah ya ji kansu, domin irin abin da suka asasa kenan a karantar da al'umma. Tunda an yi shekara 40 ana karantarwa a masallaci tsakanin Magariba da Lisha, da ba makarantar mata, ba komai. Allah ya ji kan Sheikh Abubakar Mahmud Gumina, cewa ku shiga 'yan sanda, ku shiga soja, ku shiga ko ina, karantarwar su umma suka ansa. Tunda an ansa wannan karantarwa, to dole ka samu kowa cikin wannan kungiyar, ka samu mawadata, ka samu talakawa, ka samu ainihin wato masu mulki. Wannan dalilin karantarwa da wa'azi yasa ainihin wato ake samu haka. Sai dai kullun dama in an girma an kai irin haka, dole a samu suka. Wasu ce wa'azi ma ba ma sai kawai a birane, ba ma shiga ƙauye, ko wa'azin sai masu kuɗi muke wa, ko wa'azin sai masu mulki ake wa. Wannan ba gaskiya bane. Babu wanda baya cikin wannan kungiya.
Sheikh Abdullahi Balalau kenan, tare da fatar Allah Ubangiji ya mai da su gida lafiya. Nan ba da jimawa ba, za mu buɗe layin wayan mu don ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Maudu'in mu na yau shine, ta wace hanya kuke ganin za a iya magance matsalar rashin aikin yi, musamman a tsakanin matasa, idan aka lura da abin da ya faru jiya bayan hukumar custom ta buɗe shafin yanar gizonta don aika takardun neman aiki. Sai ga matasa sama da 100,000 cikin ɗan ƙanƙanin lokaci sun aika. Me hakan yake nunawa? Sai mu shakata da wannan.
Ta. 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 Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-2655. Amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga jihar Nasarawa. Muke da shi a jihar Nasarawa.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan Bare-bari.
To Malam Bashir muna jinka.
To a gaskiya matasa a Najeriya kudin bin matasa waɗanda suna neman aiki kuma ba su samu ba. To ni na so in kira ga gwamnati ne da farko.
To layin Malam Bashir ya tsinke. To bari mu koma jihar Bauchi. A jihar Bauchi wa muke da shi a Bauchi?
Malam Ibrahim daga Agare.
To Malam Ibrahim muna jinka.
Daga ya ne bidin ba daga kan masan aukar bai da ba.
Eh.
Daga ya ga ba an hana da ne bidin da ba da ba 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 da ba da ba.
Eh.
Daga ne ne ma da gara ya mun ka da ayyuka da ni da rafi da ne da ba ka da ne da ba da.
To mun gode Malam Ibrahim, bari mu tafi jihar Niger. Wa muke da shi a jihar Niger?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Sunana Malam Dan Juma daga Bidda jihar Niger, dari dari na Sarkin Yaya Bidda.
To Malam muna sauraron ka.
Eh gaskiya wannan dai ya kamata ya nuna cewa a Najeriya matasa suna cikin wani alaye na rashin aiki. To ya kamata gwamnati ya dube su da yadda rama kamar yanda ya kafa wani hukuma na Empower yayi kokari next level nan da za su shiga ayi kokari a dauki matasa aiki. Allah ya ba mu zaman lafiya Bidda Niger State Nigeria gabaki daya.
To mun gode. To mun gode. Bari mu tafi jihar Kwara. Wa muke da shi a jihar Kwara?
Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mai magana Bello Garba mai bulawa kala-kala daga nan Kwara a Najeriya.
To Malam Bello muna sauraron ka.
To gaskiya hanyoyin da ya kamata a bi na ganin cewa an magance matsala musamman mata musamman ma matsala ta abin da shahi rashin aiki ga matasa a Najeriya. To na ɗaya ya kamata a ce an warwatso da irin kahuhunan da muke da sunan Najeriya waɗanda suka rushe da kuma samo ma matasa aiki ne yana ɗaya daga cikin abubuwan da za su ƙarfafa gwiwa matasa da rashin samun aikin da ba su da shi gaskiya.
To su matasan
a horfada da kuma tattalin arziki na noma da sauransu.
To su matasan wani irin kira kake? To su matasan wani kira kake da shi gare su matasan?
Eh to matasa kira na gare su. To ya kamata gaskiya kowa ya yarda da jam'e su rike sana'o'i musamman ma su rike sana'a komai kankancinta. Dan rashin sana'a ga matashi gaskiya yana ɗaya daga cikin abubuwan da suke jewa cikin halin kankanin kai. Amma dai rike sana'a komai kankancinta ya rike ta to za ta dogara gare shi har ya taimaki kanta da kanshi kuma ya taimaka ma wani.
To mun gode. Bari mu tafi jihar Katsina. Wa muke da shi a jihar Katsina?
Kuna magana da Musa Mamtane daga cikin
gida. Malam Musa sai ka kashe rediyon nan naka don Allah.
To bari in kashe.
To.
Kuna magana da Musa Mamsa ne daga cikin karamin hukumar Funtuwa.
To Malam Musa muna jinka.
Abin da nake roƙo ga gwamnatin tarayya da Allah ma'aikatan da take so ta dauka da nan tsamma yayin talakawa ta dauka.
Eh.
A taimaka musu, a taimaka ma yayin talakawa su kake ke cikin matsaloli da yawa a Najeriya gaskiya.
To kana nufin kenan daukan da ake ba yayin talakawa ake dauka ba kenan?
Gaskiya ba duka yayin talakawa ake dauka ba.
Eh.
Sai ƴan masu hannu da shi ne su ake dauka.
To me kai a naka gani me kawo wannan matsalar?
Wannan matsala cewa in baka da uwa a muru to gaskiya baka samun tuwon da zaka ci.
To Allah ya sa sakonka ya kai ga waɗanda aka yi dan su. Bari mu koma jihar Kaduna. Wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam. Wa muke da shi?
Kuna magana da Muhammad Amin ne a Kaduna.
To Malam Muhammad Amin muna jinka.
Gaskiya wannan abu yana nuna cewa gwamnati ta ƙara ƙarfi kamar wajen ɗiban shi custom security abin da ya shafi soja da za a faɗaɗa saboda soja ya karanta 'yan sanda sun ta custom ɗin ma sun karanta. kaga ana bukatar riba sosai kenan. To idan aka yi wannan muna gani kaman zai zama an samu ci gaba mai yawa, kuma zai taimaka mu matasa wajen samun aikin yi ba tare da samun kunci da talauci ba.
To su matasan ba su da abin da za su yi sai sun yi dogaro da aikin gwamnati kenan?
Eh, fannin kasuwa, akwai fannin kasuwanci, yana da kyau gwamnati ta taimaka ta sa jiki sosai. Idan ta dauki, a ce gwamnati ta dauki kashi 2/3.
To mun gode Malam Muhammadu, bari mu tafi. Muna dai jihar ta Kaduna, wa muke da shi a jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, wa ke magana?
Malam, barka da yammaci. Sunana Alhaji Musa Ngaro, mai rediyo da rikoda kasuwar Kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa, muna sauraron ka.
To alhamdulillahi, da wannan ni ba zan yi jinjina ne ga Kanawa.
Eh,
saboda su Kanawa ba su lura da wai sai ka dai an baka aiki ba, kuma kaga wani aiki ne wanda yake wannan aiki ne gaban gwamnatin tarayya. Saboda idan muka dauka, kaga bangaren dan sanda, bangaren soja, bangaren immigration, duka akwai bakansu din da yake bata a ci an fara da wannan al'amari an samu aikin yi. Matasa yanzu ka ruba question sun bude saboda mutum 100,000 sun je sun apply jiyar nan abin ya fara, aka fitar da wannan magana aikin. Kaga akwai rashin aikin yi, kuma ya kamata gaskiya kiran da nake ga matashin Najeriya, kakkace zaka dogara ga aikin gwamnati, ka dai kai kasuwanci, koya al'amarin kasuwanci yake, kai addu'a Allah ya mai albarka. Amma ka dai ka ce aikin gwamnati, ka ruba yanzu idan aka ce za a dauki sojoji, ka ga inda yara matasa saboda mutum 10,000, 50,000 za a ga su ga sun zo sun cika bakin iya.
To mun gode Alhaji Musa, bari mu koma jihar Kano. Wa muke da shi a jihar Kano? Jihar Kano, wa muke da shi?
Na'am, kuna magana da Rabi mai jarida Kofar Rombe daga nan Kano.
To Malam Rabi, muna jin ka.
To ko shakka babu, ni shawar da zan ba gwamnati domin ta ƙara taimakawa matasa. Ko shakka babu, duk inda aka ce ana neman masu aikin yi, idan aka ce mutum 100 ake nema, abin mamaki sai ka ga mutum 1,000 sun fito. Wannan ya nuna aikin yi ya ragu a Najeriya. Inda gwamnati tana so ta rage zaman banza, sai an tallafawa matasa ta hanyar da za a same su, duk wanda aka san ya yi karatu daidai gwargwado a bashi ilimi daidai da karatunsa, kuma kada a dinga yin alfarma ya kasance ga wani wanda yake da cikin gwamnati. In an ce nemo 'ya'yan talakawa, sai nemo 'ya'yan talakawa sai ya ba 'yan uwansa da 'yan danginsa ko abokanansa waɗanda suna da aikin, amma sai a ƙara musu.
To mun gode, bari mu tafi jihar Bauchi. Ya muke da shi a jihar Bauchi?
Malam Yusuf, barka da aiki.
Barka ka dai, wa ke magana?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To Malam Ayuba, muna jinka.
To ra'ayina, ina kira ma gwamnati da kuma 'yan kasuwa da masu hannu da shuni, su ne ya kamata su taimaka wa matasa, musamman ma a samar da kamfanunnuka da kuma abin da ya shafi shi aikin noma din. Yana da kyau gwamnati, ba lallai sai aikin gwamnati ba, ta samar wa mutane kamfani, matasa a samar musu da kamfani, sannan kuma a samar musu da hanyar da za su bunkasa sana'o'insu da kuma noma da kasuwanci. Idan ta taimaka a wannan fanni, lallai matasa za su samu aikin yi, kuma za su tsaya da kafafuwansu. Daga ƙarshe, al'ummar karamar hukumar Ganjo a jihar Bauchi da Kafin Madaki suna muku fata alkhairi. Ku tashi lafiya. Mai magana Ayuba Garba Imam, Kafin Madaki a jihar Bauchi.
To mun gode Malam Ayuba Imam. Na godiya ga duk waɗanda suka samu damar bugowa da wanda ma ba su samu damar bugowa ba. Gobe ma rana ce, sai ku sake bugowa don faɗar ra'ayoyinku. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba, ta mola a taƙaice.
Wasanni a taƙaice.
Da horar da 'yan wasan ƙungiyar ta Ghana ta Ingila, Mauricio Pochettino ya ce ji yake tamkar a mafarki yadda ƙungiyar ta yi galaba a kan Manchester City a wasansu na gasar zakarun Turai a jiya Laraba. Fafatawa ce mai zafin gaske tsakanin ƙungiyoyin 'yan ƙasa ɗaya, wacce City ɗin ta yi nasara da ci 4-3, to amma Tottenham ɗin ce ta yi galabar tsallakewa zuwa matakin kusa da na ƙarshe na gasar bisa yawan ƙwallayen da ta zura a wajen gidanta. domin kuwa ita ce tunda farko ta yi nasarar doke City din da ci 1 da nema a wasan farko ta makon da ya gabata a gidanta. To sai dai Pochettino ya ce yana ganin hakika kungiyar ta kafa tarihi a wannan wasan wanda san ba su yi tsammanin hakan ba. Tottenham din za ta fafata ne a zagaye na kusa da na karshe da Ajax wacce ita ko ta doke kungiyar Juventus, yayin da a bangare daya kuma Liverpool wacce ta fitar da AS Roma a jiya za ta kecire ni da kungiyar Barcelona bayan da ta yi wa Gerrard da Manchester United a ranar Talata. To sai dai a bangare daya kuma mai horar da ƴan wasan City din Pep Guardiola ya bayyana bacin ransa akan kashin da suka sha daga hannun Tottenham wanda ya fitar da su daga gasar zakarun Turai. To amma Guardiola ya ta'allaka hakan da dimbin wasanni masu zafi da kungiyar ke fuskanta. City din ta lashe kofin Carabao na bana, yayin da kuma za ta fafata wasan karshe ta gasar FA Cup da kungiyar Watford a ranar 18 ga watan Mayu. Kungiyar kwallon kafar Juventus ta kasar Italia ta kuduri aniyar ce fanar da dan wasanta Paulo Dybala domin ta sami kuɗin sayen wasu zaratan ƴan wasa a kasuwar cefanen ƴan wasa ta bazara. Zakarun na kasar Italia sun zuba tarun farauta da kuma zawarcin dan wasan gaba na Liverpool Mohamed Salah da kuma wani dan wasan gaba tare da zimmar ƙara ƙarfafa kai kura a gaban kungiyar bayan ficewar ta daga gasar zakarun Turai ta bana. A kasar Spain kuma kungiyar Real Madrid ta ƙara kaimi a zawarcin shahararren dan wasan Chelsea Eden Hazard, inda take kudurin taya dan wasan da zunzurutun kuɗi har fan miliyan 85. Har kawo yanzu dai Hazard bai sabunta kwantaragin sa a Chelsea ba, wanda ya rage saura shekara ɗaya. Har ila yau kuma kungiyar ta Real Madrid ta buƙaci sayan ɗan wasan Manchester United Paul Pogba, duk da yake kungiyar ta United ba ta buƙatar sayar da shi. To amma Madrid ɗin ta shirya zuba kuɗi har fan miliyan 100 a daidai lokacin da ɗan wasan kansa ya nuna sha'awar komawa kungiyar. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Nigeria.
Gaida na Sanyin na masu saurare, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Agogon muna cewa yanzu karfe 4:57, amma ga labaran duniya a takaice.
Wadansu rahotanni da aka fitar a yau Alhamis ya nuna tsana da kyama ga 'yan jarida a ko'ina a cikin duniya, kuma ya karu a cikin shekarar da ta gabata saboda yawancin shugabannin suna amfani da iko. Rahoton da kungiyar 'yan jarida ta Doctors Without Borders na 2019 ya nuna cewa gwamnatoci masu mulki suna ci gaba da hana kafofin yada labarai gudanar da ayyukansu ba tare da tsangwama ba. Koriya ta Arewa ta buƙaci cewar kada sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya sake shiga tattaunawar da ta shafi ayyukanta na nukiliya. Kwang Jong-un, wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Koriya ta Arewa, ya ce Pyongyang tana son wanda ya kasance mai hankali da kuma iya magana cikin mutuntawa, a cewar wani rahoto daga jami'an kamfanin dillancin labarai na Koriya ta Arewa KCNA. Wannan kalaman na Kyung Jong-un sun fito sa'o'i bayan da gwamnatin ta kaddamar da wani sabon shirin wajen makami mai linzami wanda suka kira jigon dabarar makamai.
To da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan dare naku. Sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe, za ku ji sauran abokan aikinmu tare da wasu shirye-shirye. Amma kamun mu kammala shirin, muna mika saƙon gaisuwar sashen Hausa na muryar Amurka ga ango Musa Lausha Yarima da amaryarsa Hadiza Bamanga Tafida, wanda za a ɗaura auren su gobe idan Allah ya kai mu a masallacin Juma'a da ke kan Yahaya Road a unguwar Rimi, Kaduna. Ta da fatar Allah ya sanya alkhairi ya kuma ba da zuri'a ɗayyaba. Yanzu a madadin wadda ta taya ni gabatar da shirin, Hadiza Kyari, sai kuma wadda ta ba da umarni, Julie Lazarus Gresham, da injiniyar tamu ta wannan dare naku Tian. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku kwana lafiya, mu kuma mu ƙara sauni lafiya. Assalamu.